Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, inda za ku ji cewa gobe ne za a yi jana'izar ɗaliban sakandaren jihar Kano da suka yi hadari a lokacin suna kan hanyarsu ta komawa gida daga Lagos.
Amma yanayi da aka ce za a yi jana'iza yau, to akwai duka alamu an ce an canza ta gobe kuma zuwa karfe 9 zuwa 10.
Sannan za ku ji karin bayani dangane da ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaban Kamaru Paul Biya ya kammala a yau a Najeriya. Yau za mu ba ku dama ne ku bayyana ra'ayinku kan rashin kyawun hanyoyi da ke haddasa haɗura a sassan Najeriya. Menene kiran ku ga hukumomi dangane da yadda za a shawo kan wannan matsala? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan jaridar ƙasar Masar sun yi kira akan a sauke ministan cikin gidan ƙasar daga mukaminsa biyo bayan wani samame da kaman wasu yan jarida guda biyu da yan sandan suka yi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattaru yau Laraba a kusa da ofishin helkwatar ƙungiyar yan jarida da ke tsakiyar birnin Alƙahira, suna hargowar cewa duk ma'aikatan hukumar cikin gidan ba su da kirki. Ƙungiyar yan jaridar ta buƙaci a saki duk yan jaridar da aka kame, gwamnati kuma ta ba da haƙuri, kuma sun yi barazanar yin yajin aiki in har ba a biya musu buƙatunsu ba. Haka kuma masu zanga-zangar na yin kira akan cire ministan cikin gidan ƙasar Magda Abdul Gafar daga mukaminsa. Wannan ce zanga-zanga ta baya-bayan nan da aka yi wa gwamnatin shugaba Abdul Fattah Al-Sisi, gwamnatin da ta hana zanga-zanga da adawa.
Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsayar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya sami nasara a zaben fidda-gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. Trump ya samu ƙuri'u kashi 53 cikin 100, Senator Ted Cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37. Daga nan sai gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda ya samu kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Bayan kayan da ya sha a zaben da aka yi jiya a jihar ta Indiana, ƙoƙarin da yake yi don ganin ya taka wa Trump burki wajen samun wakilin wato wakilan da jam'iyyar Republican ke bukata don fidda ɗan takara. Cruz ya janye daga takarar, ya faɗa wa magoya bayansa cewa babu damar ya ci gaba da gwagwarmayar neman takara tun da masu zaben sun zaɓi wanda suke so. Trump ya ce nasarar da ya samu gagaruma ce, ya kuma yaba wa Cruz, yana mai cewa Cruz ɗin da sauran waɗanda suka kara da shi sun yi ƙoƙari. Trump kuma ya yi kiran haɗin kai a cikin jam'iyyar. Shi ma shugaban jam'iyyar ta Republican Reince Priebus, irin saƙon da ya aika wa 'yan jam'iyyar kenan, inda ya nemi su haɗa kai don samun galaba akan Hillary Clinton. A jam'iyyar Democrat kuma a Senator Bernie Sanders ya doke abokiyar takararsa Hillary Clinton a zaben na jihar Indiana, inda ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Amma duk da nasarar da ya samu, har yanzu akwai tazara sosai tsakaninsa da Clinton. Yana kuma neman magagarumin nasara a zaben da za a yi a sauran jihohin da suke rage kafin ya sami nasara.
A wannan makon ne ƙungiyar ƙasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Babban burin wannan shirin dai shi ne fito da matakan kawas da kwararowar hamada a yankin ƙasashen da ke yamma da hamada, abinda ƙwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. A babban taron kolon sauyin yanayi na ƙasashen duniya da aka yi a birnin Paris a watan Disamba bara, shugabannin ƙasashe sun ɗauki alƙawarin ba da taimakon dala biliyan 4 nan da shekaru 5 don farfaɗo da yankin na Afirka. A kan haka ne yanzu wakilai daga ƙasashe 20 daga yankunan arewa da yammacin Sahara suke ganawa da ƙwararru da ƙungiyoyi a Dakar don tattaunawa akan yadda za a fito wa lamarin. Tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin da ake kira da Turanci Great Grand Wall, wanda kuma tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdoulaye Wade ya ba da jagorancin ƙarfafa shi. Wadaran shine a dasa dubban itatuwa masu yawa da zai shafi yanki mai nisan dubban kilomitoci daga Senegal zuwa Djibouti da magance kwararar hamada daga yankunan da ke kudu da hamada. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
‘Yan sanda a Faransa sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake wato makonni da yawa da suka wuce. Akalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar Jean Jos da ke arewa a maso gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyara makarantar. A yau Laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta musu tashi. Waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe kofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje. Shugaban 'yan sandan birnin na Paris Michel Cadot ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyarsu. Kadod ya ce an kwashe 'yan gudun hijira zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarmar mafakar zama a ƙasar. A halin da ake ciki kuma ta yiwu a tilasta a ƙasashen tarayyar Turai su biya tara in har suka yi yadda su karɓi 'yan gudun hijirar waɗanda suka kwararo a cikin nahiyar suna neman mafaka. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da Najeriya, inda a yau ne shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya kammala ziyarar kwanaki biyu a Najeriya, inda rahotanni ke cewa tuni ya kama hanyarsa ta komawa gida. Sai dai gabanin tafiyar tasa shugabannin biyu sun gudanar da taron manema labarai. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Musa Faruk ya aiko mana daga Abuja.
A gurin ganawar da shugabannin kasashen biyu suka yi da manema labaru, shugaba Paul Biya ya amfani da wannan damar wurin musantawa tare da ƙaryata duk jita-jita da ake ta bazawa, wai cewa ƙasar Kamaru tana ba da goyon baya ga ƙungiyar ta Boko Haram, inda ta ba ta matsugunin ci gaba da fafutukar ta da zaune tsaye a ƙasar Najeriya, inda yake cewa ƙasar Kamaru ba ta da wani abu da za ta ci moriya a wannan yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke yi da ƙasar Najeriya. Hasali ma suna ɗanɗana kuɗinsu a ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ke yi na yaƙar dukkan makwabtan ƙasashen Najeriya da ma ita Najeriya ita kanta, inda yake cewar 'yan jaridu ne na ƙasashen ƙetare ke neman su ɓata wa ƙasarsa suna. Amma a yanzu ai ta bayyana cewa ƙasar Kamaru da Najeriya sun haɗe sosai tare da sauran makwabtan ƙasashe domin yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Shi kuwa da yake mayar da martani a kan zargin da ake wa Najeriya cewa ba ta goyon bayan wannan hukunci da kotun duniya ta yi a kan yankin Bakassi, shugaba Muhammadu Buhari shi ma musantawa ya yi, inda yake cewa ai Najeriya ƙasa ce wadda ke yin biyayya ga dokoki na ƙasa da ƙasa, kuma tana da mutunci a idon duniya ta yadda ba za ta yi wani abu da ya saba wani matsayi ko shari'a da aka yi. Da yake magana a kan goyon bayan da Kamaru ta baiwa Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya jinjina wa ƙasar Kamaru, inda ta baiwa 'yan Najeriya masu gudun hijira wato matsuguni sama da 56,000 tun shekara ta 2014, inda yake cewar Najeriya tana godiya ƙwarai da gaske akan wannan yunkurin da ƙasar Kamaru ta yi.
We also appreciate the assistance of the United Nations system and the ordinary Cameroonian families who share their meager provisions with the refugees in the spirit of African brotherhood.
Muryar shugaba Muhammadu Buhari kenan yana godiya ga 'yan ƙasar Kamaru waɗanda suka ci gaba da riƙo da kula da 'yan gudun hijira daga Najeriya daga irin mawuyacin halin da su kansu suke fama da shi, wurin tabbatar da cewa 'yan Najeriya ba su kuntata ba dangane da irin wannan wahalar da suke fama da ita a matsayinsu na 'yan gudun hijira. Shugaba Paul Biya dai tuni ya tashi daga ƙasar Najeriya zuwa koma ƙasar shi ta Kamaru. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To, a can birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya, 'yan sanda sun yi ƙarin haske dangane da wani abu da ya fashe a wata kasuwar kara da mutanen arewa ke cin kasuwa a ciki, inda suka tabbatar da cewa mutane 10 ne suka rasa wato suka samu raunuka. A wannan rahoton na wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar, kwamishinan 'yan sandan jihar ta Anambra Hassan Karma ya fara yin bayani ne kamar haka.
Abin ya faru ta daidai kara a hanya Ubaro local government area na Anambra state. Akwai wani karamin kasuwa, akwai wurin da ana sayar da kaza kuma suna kwana wurin. Petrol din ya kama wuta da ya kama wuta, mutanen da suna kusa da wurin abin ya shafe su, kuma mutanen goma
na wato sun samu raunuka kenan ranka da
dai yawa
ranka dai akwai hasarar rayuka game da faruwar wannan al'amarin
a babu
to wasu bayanai suna nuna cewa abu ne mai kara ya fashe kamar ku jami'an tsaro binciken da kuka yi
na babu
wannan na petrol ne shi ya kawo
ba na petrol din ne
to ranka dai wani hali ake ciki dangane da batun tsaro tunda ku kuke kare dukiyoyi da rayukan jama'a
tun ja akwai mutane ma wurin ka san akwai unity tsakanin military da police da civil defense da SSS duka
shi kuwa wani ganau dake gudanar da harkokin sa na kasuwanci a jihar ta Anambra cewa yayi
mutane da sun jira ne ba rasuwa don abin an zo ne aka jefa su a cikin irin abin nan jarka haka nan wannan ke zuba mai haka nan a ciki sai aka jefa daya ya fashe daya kuma bai fashe ba su kuma da suka jefa din guduwa suka yi
bayan da faruwar wannan lamarin jami'an tsaro na hadin gwiwa na ci gaba da gudanar da sintiri inda abin ya faru Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Tuma dalla a can jihar Kano kuwa hukumomin jihar sun bayyana cewa gobe da safe ne za a jana'izar ɗaliban sakandaren jihar da suka yi hadari a hanyar su ta komawa gida daga Lagos bayan da suka wakilci jihar a wata gasar makarantun sakandaren Najeriya da aka yi Muhammad Alhatu Adamu mahaifi ne ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi hadarin da kuma tambaye shi halin da ake ciki
Gwamna ya tara mu wajen 5.5 zuwa 6 yayin mana jawabi akan abin da yake da akwai da yake cewa gwamnan Oyo ya so ya sako su a mota ambulance a kawo su shi kuma gwamnan ya ce a'a ya kamata a apply din su to gwamnan ya ce mu tashi mu tafi daga gidan gwamnati muka tafi muka dango muka tafi airport to a can airport din muka zauna sai mu zama azumin air suka kawo su da su yaran da suka rasa rayukan su da kuma wanda kuma suka tsinci ciwo ba su jika tabbata zaman duniya ba
to
an kawo su yanzu suna nan yanzu muna asibitin Murtalama duk ko an suka rasa rayukan su ana so a tantance sannan kuma ana da kan aimaki ka amma kuma an daga da gwamna ya ce idan aka yi musu wanka asibiti dan ya tambaye mu ma a gidan gwamnatin yake cewa mu iyayen yaran ne muka gani za a hada su a guri daya ne a yi musu idan ai zabai daya koko kowa yana so a bashi daban-daban ya tafi guri ai sai muka yanke shawara ai tunda sun hada a guri daya kuma malamai suka bada su ma shawara cewa ai gaba daya zai fi daukan ma'ana sannan kuma za a fitina su kuma a binne su a guri daya bi ma'ana kabarin kowa kabarin sa daban za a fitinawa da sauransu to hakan muka tsaya to amma yanayi da aka ce za a yi jana'iza yau to duka alamu an ce an canza ta yi gobe kuma zuwa karfe 9 zuwa 10 na karfe
ya zuwa yanzu kamar an gano menene ya haddasa wannan hadari da ya faru da waɗannan ɗalibai
suna tafiya taya ce ta motar yaran ta samu matsala shikenan motar ta rinka jirawa akan titi ta rinka jeho yaran ɗaya bayan ɗaya wanda a cikin motar yake cewa mutum biyu ne kawai ba su jeho ba sai bayan ta tsaya sai mutum biyun suka fito da kafar sun ɗan ji ɗan raunuka kaɗan babban mutum da yaro amma yara 8 sun rasa rayukansu sannan kuma direban su shi ma bayan sun kai shi asibiti awa 2 shi ma kuma Allah ya karɓa abinsa
mutum 9 kenan suka rasu
mutum 9 gaba ɗaya yanzu tabbas
Muhammad Talatu Adamu mahaifi ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi hadarin kenan. To zan ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakinku kan yadda rashin kyawun hanya ke haddasa haɗura a Najeriya. Menene kiran ku ga yadda wato kan yadda za a shawo kan wannan matsala?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 205 2655.
Tumarin kiranmu na farko ya zo ne daga Zaria. Wane ne a kan layin?
Assalamu alaikum, dai magana Musa da garin Kwangila, memba kungiyar Taska.
Wa alaikum salam, Allah Musa, muna jinka.
Yawwa. Wato ni wannan al'amari gaskiya sai dai kamar yadda na saba faɗi, addu'a ce kawai a bakin mu. To babu mummunan zagi ko cin mutunci ko wani abu wanda zai kawo fitina. Allah ta'ala ya kara mana lafiya, zama lafiya ka mana kwanciyar hankali a ƙasan baki ɗaya. Sunana Musa Daidaro, kwan ilamin babin yankaska guda shi lafiya.
Mun gode Malam Musa kenan daga Zaria. Bari mu je Jos, wane ne a kan layi?
Abdullahi dan zaki ne da Kaduna.
To Abdullahi muna jinka.
To rashin hanya dai a cikin gari dai sai dai Allah dai ya kyauta.
Malam Abdullahi muna magana ne game da batun hanyoyi kaman manya na kaman da suke tsakanin jihohi ko kuma dai da ake doguwar tafiya akai duk da mari na san hadari zai iya faruwa a ko ina.
To dai rashin gyara ne yake ka sanadiyar wannan abubuwa. Maimakon in hanya ya fashe a yi kokari gwamnatin tabbatar wa kwangilolin su gyara sai su cinye kuɗin sai a bar hanya haka shi yasa aksida yake yawan faruwa.
To mun gode kwarai Malam Abdullahi daga Jos. Har yanzu dai muna jihar ta Plateau a Jos din. Wane ne akan layi?
Mun ne ne sai gara kuna daga bakin kasar Mengo kukur Jos gar Plateau da ke.
Muna jinka.
Ya to. Abin da yake kawo wannan matsala da mun rashin gyaran hanya ba? Ne ya kuma da Allah gwamnati shugabannin mu a yanzu kuma dai Allah ya sa halin yanzu muna da shugaban da za su kula da ayyukan da suke a yanzu. Ya kamata da Allah mai da hankali dan gyara hanyoyin nan namu sosai inda za a ringa duba haske da ma ba su ringa rasa rayukan su ba. Don haka da Allah ta gaban su kan mai da hankali kan gyare-gyare da
to madallah mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Ni ne Kabiru Adamu sakataren yan dako na Sangalakal government Kaduna state.
Ya muna jinka Malam Kabiru.
Ni da ayi na ina roƙon shugaban kasa inda Allah ya dawo da shi wannan kujera na shi Allah ya sa Allah ya bashi hikima da yayi na wajen PPS wajen inganta hanyoyin kasar nan. Yawwa Allah ya taimake shi ya gyara hanyoyin kasar nan gaskiya akwai matsala.
To Kabiru kenan daga jihar Kaduna. Bari mu je Sokoto. Wane ne akan layi?
Kuna magana da Umaru Kwariya Kundutu daga jihar Sokoto.
Muna jin kamalan Umaru.
Da Allah ruwa annabi gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta gyara hanyoyin Najeriya manya-manya hanyoyi wallahi hanyoyin nan ba su da kyau. Don kaga muka ɗauki barkono daga nan ma daɗin kuwa wallahi zuwa makera wallahi sai mun yi ta wahala. Hanyoyin sun lalace.
To madalla Malam Umar kenan daga jihar Sokoto. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hello na Kaduna muna jinka.
Na Bala ne Macheta da ke da NPC Kaduna Nigeria.
To muna jinka Bala.
So gaskiya tsakanin da Allah ya kamata gwamnati su ta tsaye. Gaskiya su ma suna da matsala. Akwai matsaloli saboda ya kamata a ce a duk shekara a ce akwai kuɗi da ake tarawa wannan na gyara hanyoyi. Yanzu ga gan akwai wata hanya da take nan Istanbul ba su kusa da ni. Hanyar ta kusa shekara 16 har yanzu ba ƙarfi hanyar ba. Tashi lafiya gaskiya ya kamata a gyara.
To madalla Malam Bala kenan daga Kaduna. Bari mu gangara zuwa birnin tarayya na Abuja. Wane ne akan layi? Hello na Abuja kana jin mu?
Hello.
Eh muna jinka na Abuja.
Hello.
Eh muna jinka kana jin mu?
Eh barka da amma.
Yawwa barka da wannan lokaci.
Jafar Yunusa ne yake magana.
Yawwa to muna jinka Malam Jafar kace ko? To ina ga kaman layin nashi ya tsinke. Muna ta sanuwa ne yau kan batun wato wani kira ne gare ku za ku yi ga hukumomi dangane da yadda ake yawan samun haɗura akan hanyoyi musamman ma saboda rashin kyawun hanyoyi. Wani kira ne za ku yi ga hukumomi dangane da wato su mai da hankali ganin cewa an shawo kan wannan matsala. Lambar da za ku kira ita ce 2025 2655. Ga kira mun samu daga Adamawa. Wane ne akan layi?
Magana jin soyayya ne daga Gwiye.
Yawa to muna jinka.
Gaskiya ya kamata shugabannin su dinga gyara mana hanya don gaskiya hanyoyin yana kawo yawan haɗura.
To a nan yankin ku na Adamawa kaman wace hanya ce kake ganin tafi don ya kamata kaman hukumomi su mai da hankali a kai?
Mun kaman nan ta wuraren Guyi nan daga nan Guyi zuwa can Borno hanyar ba kyau gaskiya muna samun damuwa.
Kuma da lamun gode makanikin soyayya kenan kamar da ya faɗa daga Adamawa. Har yanzu muna jihar ta Adamawa. Wane ne akan layi?
A sunana Babaji Faiz.
Yawwa Malam Babaji muna jinka.
ina kira ne daga kamar hukumar Mudi ta Kudu a jihar Adamawa.
To muna jinka.
Wallahi ina ba da shawara ne akan hanya na ba da hanyoyin kula wato rep da nisa suna yin ciwatuwa a kai ba su yi mana aiki sai su sa su a cikin constituency allowance sai su yan kungiyar da suke so don su yi mana ciwatuwa hanyoyin ba su kara wani hanyar da ya tashi da ya samai zai ya haɗa tafiyola.
Babaji kenan daga Adamawa, mun katse ka saboda kamar layin naka yana da dan tangarda. Ga wani kira daga Abuja, wane ne akan layi? Hello, da wa muke magana?
Yakubu Mai Rusho ne daga.
Yawa to Mallam Yakubu, muna jin ka Yakubu Mai Rusho. Hello, muna jin ka. Hello Mallam Yakubu, kana tare da mu? To naga kaman shi ma layi nashi ya katse. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Muna tattauna ne kan batun yadda. To ga wani kira mun samu daga Abuja, wane ne akan layi? Hello, kana jin mu na Abuja? To naga kaman layin yana dan tangarda yau, shi ma ba ma jin shi sosai. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi naku a wannan lokaci. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Hukumar Ƙwallon Ƙafar Nahiyar Turai ta amince da ƙasar Kosovo a matsayin mamba na hukumar. Wannan shawarar ta biyo bayan wata ƙuri'a ne da aka kada, inda mutane 28 suka amince, 24 kuma suka ƙi amincewa. An kada wannan ƙuri'a ce a babban taron hukumar Ƙwallon Ƙafa ta Nahiyar Turai, wadda aka yi a babban birnin ƙasar Hungary, Budapest. Kuma wannan shawara za ta ba Kosovo damar shiga taron hukumar FIFA a mako mai zuwa, wanda za a yi a birnin Mexico City. Kazalika kuma zai yu ta yi wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018. Coach ɗin zakarun Najeriya ɗan ƙasar da shekaru 20 ta Flying Eagles Emmanuel Amunike ya rage yawan 'yan wasa zuwa 31 bayan wasan zumunta da ƙungiyarsa ta yi da Supreme Court FC a ƙarshen makon jiya. Wasan zumuntan ya ƙare ne da ƙwallo ɗaya da Flying Eagles ta yi wa abokiyar karawanta. Wasan ya kuma ba masu horar da 'yan wasan Flying Eagles daman kimanta kokarin 'yan wasan kafin wasan shiga gasar cin kofin Afirka na zakarun Afirka ƙasa da shekaru 20, inda Najeriya za ta kara da ƙasar Burundi a ranar 22 ga wannan watan Mayu a babban birnin ƙasar Bujumbura. Shahararren tsohon dan wasan Liverpool John Barnes ya zama tsohon dan wasa na shida da ya dora taimakonsa wurin haɓaka harkokin ƙwallon ƙafa a ƙasar Uganda, kuma ya ƙaddamar da fara aikin ginin cibiyar horar da 'yan wasa ta ƙasa da ƙasa, wato Liverpool International Academy. Tsohon dan wasan na England John Barnes shi ne tsohon dan wasa da yake ziyara a ƙasar Uganda. Sai dai abin da ake tambaya a kai shi ne ko yalla wannan yunkuri na John Barnes zai yi tasiri, ganin wasu tsofaffi 'yan wasa sun fara irin wannan aiki amma sun gaza. Wani ɗan kallo kuma magoyin ƙungiyar Accra House of Folk ta ƙasar Ghana da ake kira Hudu Yaya ya mutu bayan ya suma a filin wasa a lokacin da Accra House of Folk take karawa da babban kishiyar Takumasu a Santi Kotoko a wasan league da suka yi a ranar Litinin a filin wasan Accra Sports Stadium. A jiya Talata ne wani jami'in Accra House of Folk, Aziz Futa, ya tabbatar da mutuwar ɗan kallon Hudu Yaya mai lakabi Kauna, kuma tuni aka yi jana'izarsa bisa al'adar Musulunci. Sai dai wasan ya zo ƙarshe ne da ci ɗaya mai ban haushi da Asante Kotoko ta yi wa Accra House of Folk mai masaukinta. A wata sabuwa kuma Accra House of Folk ta yi gagarumin riba a wannan wasan da ta sha kashi da ci ɗaya a hannun Kumasi Asante Kotoko, wanda suka yi a ranar Litinin na Premier League, inda Accra House of Folk ta tattara cidi 450,000. Wannan kuɗi shi ne mafi ƙauri a tarihin wasan Premier League ɗin Ghana, wanda ya share abin da Hearts ɗin ta taɓa samu da ya kai cidi 237,700 a shekarar 2013. Duk da wannan ribar da Accra House of Folk ta yi, ta sha kashi a hannun Kumasi Asante Kotoko a wasan wanda shi ne na cikin ko goma a Premier League ɗin Ghana na bana.
Yanzu kuma sai shirin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarar 2015, abu mafi muhimmanci a matsalar take hakkin bil'adama shine yadda gwamnatin take musgunawa waɗanda ba 'yan jam'iyyar ZANU-PF ba da kuma kungiyoyin fararen hula ta hanyar tsarewa da azabtarwa da sauransu. Da kuma yadda jami'an tsaro da bangaren shari'a suke nuna bambanci wajen gudanar da ayyukansu da yadda ake hana al'ummar kasar yin walwala. Wannan shine sakamakon binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gudanar a cikin wani rahotonta na baya-bayan nan kan al'amuran da suka shafi haƙoƙin bil'adama. Rahoton ya nuna cewar ƙasar Zimbabwe na da sauran matsalolin haƙƙin bil'adama. Yanayin gidajen yarin ƙasar sun kasance masu tsanani. Gwamnati na ci gaba da kwace dukiyoyin jama'a da yin amfani da iko da yin katsalandan cikin harkokin shari'a kuna ci gaba, kuma gwamnati na take haƙoƙin tsare bayanan 'yan ƙasa. Baki ɗaya gwamnatin ta ki gudanar da bincike ko gurfanar da jami'an tsaro ko masu goyon bayan jam'iyyar ZANU-PF wanda ke da hannu a wajen tada rikici. Hukumomin sun takaita 'yancin faɗa albarkacin baki da rubuce-rubuce da yin tarurruka da kafa ƙungiyoyi da walwala. Gwamnatin na ci gaba da korar 'yan ƙasar da mamaye gonaki da harkokin kasuwancin jama'a da kadarori da rushe wurare da kasuwanni. Haka kuma gwamnatin tana kamawa da tsarewa da gurfanarwa da kuma cin mutuncin mambobin ƙungiyoyi masu zaman kansu. Gashi kuma cin hanci da rashawa a ɓangaren gwamnatin na ci gaba da bazuwa wanda ya haɗa da matakin ƙananan hukumomi. Ta da hankali da nunawa mata bambanci, cin zarafin ƙananan yara da safarar mutane maza da mata da ƙananan yara da ƙyamar masu nakasa da wariyar launin fata da ƙabilanci da 'yan luwaɗi da maɗugo da masu ɗauke da ƙwayoyin cutar ƙanjamau sun kasance matsaloli da ake ci gaba da fama da su a Zimbabwe. Gwamnatin tana tsoma baki a harkokin da ke da nasaba da ayyukan kwadago. Gwamnatin Zimbabwe ta ki ɗaukar ƙwararren matakan ladabtar da jami'an tsaro da masu goyon bayan jam'iyyar ZANU-PF waɗanda suka aikata laifuka. A maimakon haka, izgilancinsu sai daɗe ci gaba yake yi. A wajen kare haƙƙin bil'adama, kowace gwamnati na da damar samun ingantuwa har da ma ƙasar Amurka, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. Ya lura cewa abubuwan da rahoton shekarar 2015 suka ƙunsa sun sake sabunta ƙudurin Amurka na tabbatar da kare haƙƙin bil'adama a duniya baki ɗaya ta hanyar goyon baya da kare ƙungiyoyin jama'a a ƙoƙarinsu na dogaro da gwamnati da kuma aiki tare da ƙawayen Amurka wajen faɗaɗa zaman lafiya da ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da demokaraɗiyya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yan jaridar ƙasar Masar sun yi kira akan a sauke ministan cikin gidan ƙasar daga mukaminsa biyo bayan wani samame da kaman wasu 'yan jarida guda biyu da 'yan sandan suka yi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tattaru yau Laraba a kusa da ofishin helkwatar ƙungiyar 'yan jarida da ke tsakiyar birnin Alƙahira, suna hargowa cewa duk ma'aikatan hukumar cikin gidan ba su da kirki. Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. A wannan makon ne ƙungiyar ƙasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Babban burin wannan taron shine dai fito da matakan kawas da kwararowa hamada a yankin ƙasashen da ke yamma da hamadar, abinda ƙwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. A babban taron ƙolin sauyin yanayi na ƙasashen duniya da aka yi a birnin Paris a watan Disambar bara, shugabannin ƙasashe sun ɗauki alƙawarin ba da taimakon dala biliyan 4 nan da shekaru 5 don farfaɗo da yankin na Afirka. Akan haka ne yanzu wakilai daga ƙasashe 20 daga yankunan arewa da yammacin Sahara suke ganawa da ƙwararru da ƙungiyoyi a Dakar don tattaunawa akan yadda za a fito wa lamarin. Tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin wanda ake kira a Turanci Great Green Wall.
Masu saurare duka abinda ya muka kunsa kenan wato a shirin namu ne, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu labaran da dumunsu. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ilyasu Ma'azu Bature saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Mariya Ma'azu da ke Wushishirar a jihar Kaduna, da fatan Allah ya mata rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Mr. Aiden Mahmud Dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.